السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو من رانا الاربا قو مشابقي قوات رمضان شكرا تدبو اياد اريه الود اربعين دبير باهجا انو محمد صلى الله عليه وسلم وانا تذو ديدي دا اشرين دبقي قوات اكو شكرا تدبو ديو دا اشرين دهو زامو تقبر كراتو اوانا زاوية شكتاله موسى مالمي لكي ننتل النفاوة كدونا منا تكين سورة الأحقاف زامو تاش آية تقو مشادير مالم ثاني موسى مالمي شيذي جابئي شيخ خضر عبد الله مرايا شيني ذي من فسر أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الله يا إتمنى بياني آيو ينبايا جمد التوحيد سا جمد بوتس شيشي كدي to a wannan aya kuma zai kawo mana wani abu wanda komai bautar mutum idan bai kiyaye abun ba to bautar Allah ba za ta yi mishi amfani ba. Wannan abun shine kyautatawa iyaye. Allah yace wa wasainal insana mun yi wa mutum umurni mun umurci mutum mun dorawa mutum biwalidayhi ihsana a wannan qira'a ihsana wato qira'ar hafs sai zamana an shafe wasu abubuwa kenan. Asalin karatun ba tare da an shafe wasu abubuwa ba shine wa wasainal insana biwalidayhi anyaf'ala anyuhsina ilayhim ihsana ووصينا الإنسان بوالديه أن يحسن إليهما إحسانا واتو من دوراوا متوم من دوراوا متوم يكوتتاوا إيايانسا يكوتتاوا ماهيفنسا يكوتتاوا ماهيفيرسا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا wato mun yi umurni mai ƙarfi ga mutum ya kyautatawa iyayensa guda biyu mahaifiyarsa da mahaifinsa ya kyautata musu wannan umurni ne mai ƙarfi Allah ya bayar a wani guri ya hada bautarsa shi kadai da kyautatawa iyaye wato ya nuna cewa a wancan wurin idan mutum bai kyautatawa iyayensa wato kaman mutumin da yake wa Allah shirka domin dama manzo Allah ya faɗi cewa laifuffuka manya-manya guda bakwai din nan da ya faɗi shirka da Allah a cikin bakon kuma ya faɗi saba wa iyaye wannan wuri da nake magana shi ne inda Allah yake cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana ubangijinka ya hukunta cewa a bauta mishi shi kadai kuma ya hukunta cewa a kyautatawa iyaye wato nan bautar Allah shi kadai a gefe guda kyautatawa iyaye a gefe guda idan kyautatawa iyaye mutum bai tsallake a wurin ba to bautar Allah da ya yi shi kadai din nan bautawa Allah shi kadai to ba za ta samu tsallakewa ba wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalarhu ummuhu kurhan mahaifiyarsa ta dauki cikinsa a cikin tsanani cikin wahala wato nan bayan an faɗi iyaye guda biyu bayan Allah ya ce mun wa mutum wasiya mun wa mutum umurni mai ƙarfi game da cewa ya kyautatawa iyayensa bayan an faɗa haka nan kuma sai aka kawo hamalatu ummuhu sai aka ce mahaifiyar shi ta ɗauki cikinsa an yi tasmiyatul khas ba'da al'am wato bayan an faɗi abu gaba ɗaya sai kuma a ɗauko wani daga ciki a ware shi a ambace shi kadai a balaga wannan yana nuna wanda aka ware ɗin daga baya aka ambace shi kadai an ba shi matuƙan mahimmanci fiye da wancan da ba a ambata ba wato nan biwalidaihi game da iyayensa guda biyu suwaye mahaifi da mahaifiya da aka gama faɗan iyaye sai kuma aka ware mahaifiya sai aka ambace ta wannan ya nuna kenan mahaifiya ta fi mahaifi mahimmanci mahaifiya a wajen kyautatawa ɗin to Allah yana so a fi kyautatawa mahaifiya dalili hamalarhu ummuhu kurhan ta ɗauki cikin shi ita mahaifiyarsa ta ɗauki cikin mutum cikin wahala sai ta zubar da miyau abincin da ta saba tana ci yanzu kuma ba za ta iya ci ba abinda da take jin ƙanshin shi yanzu ba ta son ƙanshin shi ta rika son wata ma ta rika so ba abinda take so illa warin masai ko warin kwata ko kuma ba abinda take so ta rika ci sai ƙasa ko ta rika jika yashi ta sha wato tana ɗaukar cikin wahala duk me ya ja mata wannan cikinka kai mutum sauraga Allah yana mana bayanin wahalar da mahaifiya ta sha za ta ɗau cikin shi wata tara da kwana goma wani har shekara biyar ma a ciki to idan ta haife shi nan ma ba ta huta ba wa wada'adhu kurhan kuma ta haife shi cikin wahala jibi dai naƙuda yadda mace take naƙuda in za ta haihu kuma wannan abin da za ta haife shi ta ɗauke shi a cikinta a fata tsakanin fata da nama da jijiyoyi da tumbi da hanjinta tsawon wata tara da kwana goma a ƙalla kenan wani wata shida tunda aqallul hamli wata shida ne wani kuma har yakan kai shekara biyar wani har yakan wuce haka ma to kajiba daukar ciki zuwa haihuwa koda babbar riga ce za a dinka maka mai katan aljihu a sa ma bulo inci 9 sai kai wata 9 da shi ya zaka ji in zaka bayan gida bulo na tare da kai in zaka kasuwa bulo na tare da kai in zaka yi sallah bulo na tare da kai in zaka kwanta bulo na tare da kai dalla ya mutun zai ji ba yadda za a yi ya rabu da bulon nan sai yayi wata 9 da kwana 10 wannan bulon kuma ba wai a cikin cikin sheke ba aljihun riga ne ya zai ji to balle wannan ta dauke ka cikinka nan ne masana'antarka nan ne aka kera ka nan ne aka kera ka wa hamluhu wa fisaluhu wa hamluhu shi mutun da daukar cikin shi wa fisaluhu da yaye shi an yaye shi ya daina shan nono an yaye shi yanzu uwa za ta fara dan hutawa to da daukar cikin shi da yayen shi 30 sharan wata 30 ne wata 30 wata mata zamanin sayyidina Usman ta yi aure watanta 6 sai ta haihu danta kuma yazo da cika halitta kai ka ce dan wata 9 da kwana 10 ne da aka ba sayyidina Usman labari yace aje maza maza a zo da ita aje a zo da ita da ta tashi tana daura tufarta domin ta tafi gurin khalifa sai ƴan uwarta na kuka cewa za a yanke mata hukunci ne na zina kisa ne kawai ita ce me kike kuka ni dai na san wallahi a rayuwata banda mijina babu wani namiji da ya taba taba ni saboda haka zan je Allah yayi abin da ya so yayi dan na san wani namiji bai taba taba ni ba to da aka zo sai sayyidina Usman ya ce wannan hukuncin ta kisa sai sayyidina Ali ya ce kai baka karanta Qur'ani bane zaka yanke mata hukuncin kisa baka karanta Qur'ani bane ya ce a na karanta na karanta ya ce to abinda ka karanta baka ji Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini ba yaye na shi jariri na mutum shekara 2 ne wato wata 24 sannan kuma baka karanta Allah ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shaharan ba da daukar cikin shi da yayen shi wata 30 a wani guri Allah ya ware yaye kawai ya ce wata 24 ko sai kuma ya hada da yaye da ciki wata 30 to ciki wata nawa kenan 6 saboda haka mace za ta iya haihuwa a wata 6 da wannan ayar sayyidina Ali ya batar da ma ya kwaci matan nan daga kisa na cewa ta yi zina kuma ya kwace ta daga bacin suna domin da an kashe ta za a ringa dangin suwa ne an kashe ta saboda ta yi zina sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahar hatta idza balaga ashiddahu idan aka haife shi ita rayuwa uwa ce ta wahala da shi ita kwaramniya a duniya hatta idza balaga ashiddahu har zuwa lokacin da zai kai matukar tsananin cikar hankalinsa da karfinsa hankalinsa ya cika karfinsa ya cika shine kamar shekara 35 inji Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala shekara 35 wasu suka ce a shekara 30-33 to daga dai shekara 30 din 33 35 to 35 din ya kai matukar karfi da matukar cikar hankali shekara 35 wa balaga 40 sanatan ya kuma kai shekara 40 in ya kai cikar kamala hankali kenan da karfin jiki da zaran wato mutum ya kai shekara 40 to yanzu kuma sai gangara ya kai gayar karfi hankalin shi ya kai matukar cikar hankali to daga 41 ai fara gangara kenan yanzu raguwa za a rika samu raguwa a hankali raguwa a karfi inda yana daukar buhun siminti yanzu ba zai iya ba inda yana iya daukar daurin ice shi kadai yanzu ba zai iya ba za a rika samun raguwa abinda zai iya yi da na karfi yanzu ba zai iya ba duk wani abu da ake bukatar karfi zai rika raguwa a hankali a hankali a hankali in ya kai shekara 40 to wannan magana kuma shekara 40 tana magana akan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu domin sayyidina Abubakar yana dan shekara 18 suka hadu da annabi lokacin annabi ba bashi annabta ba a garin Makka ya zama abokin annabi lokacin annabi shi kuma yana dan shekara 20 yana dan shekara 20 to sai suka tafi kasuwanci a Sham domin annabi ya je Sham so dewa domin kasuwanci lokacin yana matashi ya je kasuwanci daban-daban to akan hanyar su ta zuwa Sham sai suka ga wata bishiyar magarya sai annabi ya je ya zauna karkashin bishiyar magarya din shi kuma sai na bakar sai ya tafi gurin wani malamin ba yahuda yana tambayar shi akan addinin yahudawa ya jiya suke yi domin lokacin ba a riga an aiko annabi ba suna matasa duka sai ba yahudan ya hanga ya ce kai wai can ya zauna gurin waccan bishiya ta magarya sai sai na bakar ya ce ai muhammadu dan abdullahi kenan domin lokacin annabi ba bayyana da annabta ba ce Muhammadu dan Abdullahi kace to wancan da kaga ya zauna a bishiyar nan to shine annabin ƙarshen zamani domin a Taura an rubuta cewa annabin ƙarshen zamani sunan shi Muhammadu dan Abdullahi kuma bayan annabi Isa babu wanda zai zauna a wannan magariya sai Muhammadu dan Abdullahi kace to annabin ƙarshen zamani ne yana fadan haka sai na bakar ya yadda to ana nan da ya kai shekara 40 lokacin manzo Allah kuma yana shekara 42 kenan wato bayan shekara 2 da samun annabtan manzon Allah bayan bayyana ta a fili kenan ma'ana samun annabta ina nufin bayyanar da annabta a fili to sai Allah ya kimsa mishi wannan to da yake shekara 40 kala sai ce rabiya ubangiji na auzi'ini ka kimsa mini kai mini ilhama ka datar da ni ka fadaitar da ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya a game da godewa ni'man nan taka wacce kai min ni'man nan wacce kai mini ya ubangiji ka kimsa mini in gode maka saboda wannan ni'ima da kai min wacce ni'ima ce ni'mar tauhidi domin manzo Allah yana bayyanar da annabta sayyidina Abubakar ya karba ya yadda ya gaskata annabi to sai yake roƙon Allah ya kimsa mishi ya datar da shi ya fadaitar da shi akan ya gode wa Allah ni'imar da ya mai ni'imar tauhidi domin duk a cikin ni'imomi da Allah yake wa dan adam babu kamar ni'imar tauhidi wato ni'imar musulunci a ce ka samu kanka musulmi to wannan ita ce ni'imar da ta fi kowace ni'ima ni'ima qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya da kuma ni'imar da kai wa iyayena guda biyu mahaifina Abu Quhafa da mahaifiyata duk ka sa sun zamana suna da imani wannan ni'ima da kai mun ta imani su ma ka musu wannan ni'ima ta imani wa an a'amala salihan kuma ya ubangiji ka kimsa mini in aikata wani aiki na kwarai tardahu wanda zaka yadda da shi saboda nuna godiya ga wannan ni'ima to sai Allah ya sanya shi yanta bayi tara irin su Bilal Bilal na ɗaya daga cikin bayin da Sayyidina Abubakar ya yanta su tara ne saboda nuna godiya ga Allah ya bashi ni'ima ta musulunci wa aslihi li fi zurriyati kuma kai mini gyara game da zuri'ata ka sa zuri'ata ta zamana gyarariya ta zamana ta kwarai ƴaƴana su zamana na kwarai ya fadi ya bayan iyayen shi su ma sun yi imani sun karbi tauhidi nan kuma yana roƙon Allah ya sa zuri'arsa ta zamana ta kwarai Allah ya yi masa gyara ya gyara mai zuri'ar shi Allah ko ya mai duk ƴaƴansa suka zama musulmi Sayyidina Abubakar saboda haka Sayyidina Abubakar da asalin shi da far'un shi duk musulmi ne wato da iyayensa da ƴaƴansa duk musulmi ne wa aslihi li fi zurriyati yana daga cikin gyaran da Allah ya sa a cikin zuri'arsa mana Allah ya gyara masa zuri'arsa daga cikin gyaran da zai fito fili shine zuri'ar ta aure Annabi Muhammadu Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha daga cikin zuri'ar Sayyidina Abubakar take ko Annabi ya aure ta wa aslihi fi zurriyati inni tubtu ilayka ya Allah lalle ni na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimina kuma lalle ni ina cikin musulmi ina cikin masu miƙa wuya wanda suke jawuwa zuwa ga hukuncinka in ba hukuncinka ba bana bin wani hukunci in ba magana ka ba bana yadda da wata magana in ba hukuncin manzonka ba bana yadda da wani hukunci in ba maganan manzonka ba bana yadda da wata magana na miƙa wuya na zuwa gare ka wato daga aslama ne aslama ya miƙa wuya yuslimu yana miƙa wuya aslim miƙa wuya wanda ya miƙa wuya muslim jami'in shi jami'i muzakkari salim na muslim muslimuna to minal muslimina wannan ni ina daga cikin musulmi masu miƙa wuya mana wan musulmi shine wai wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah ya ake gane miƙa wuya kamar yadda gawa take a gaban masu wanke ta kaga sai yadda suka yi da ita to haka ake so musulmi ya zama da hukuncin Allah sai da hukuncin Allah yayi da kai ba ka da zabi ba ka da abin da zuciyarka ke so sai abin da Allah da manzonsa ke so ai na karantar da mu kyautatawa iyaye mu kyautatawa iyaye akwai wani hadisi da Ibn Hibban ya rawaice shi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As sannan Tirmidhi ya rawaice hadisin shi ma daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As manzala yake cewa a hadisin ridal walidain ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain aw kama qala alayhi salatu wassalam wato yadda Allah tana tattare ne da yadda iyaye mana idan iyayenka suna farin ciki da kai to Allah ma na farin ciki da kai fushin Allah kuma yana tare ne da fushin iyaye ma'ana idan iyayenka na fushi da kai to Allah ma na fushi da kai to dukkan abinda zai jawa dan adam bala'i alqur'ani yana gaya mishi to shine nan kamar an haska cocila ne cewa kai mutum ga wani abu fa wanda dubbina da kake yi ma'ana dubbin Allah da kake yi in baka yi wannan abun ba bin Allah ba zai ma amfani ba sai aka haskawa mutum a Qur'ani kan muta tambaya menene sai aka ce bin iyaye kyautatawa iyaye kyautatawa iyaye kyautatawa iyaye misali ciyar da su ka ciyar da su domin akwai wanda yana da kuɗi iyayen shi bai ma samu ya je ya gan su ba balle ya san suna da bukata ko ba su da bukata ciyar da iyayenka babanka ka ciyar da shi mamaka ka ciyar da ita babanka ka ciyar da shi in mamaka ba ta da rai babanka ya riga ya auro wata misali ba mahaifiyarka bace ita ma ciyar da ita ciyar da mahaifinka da matar shi guda ɗaya wajibi ne amma in ya karo ta biyu to yana da hali ne kai sai ka rika ciyar da mahaifin da matar shi guda ɗaya amarya kuma ya ji da ita wannan shine shari'a amma kuma duk da haka in ka kyautata ina nufin in baka ciyar da amarya ba Allah ba zai kama ka da laifi ba amma in ka ce a wannan baba ya karo aure to bari in taimaki baba domin in na ciyar da shi da ciyar da matan guda biyu zai ji daɗi to in ka ciyar za ka sabu lada abin da ya fi a nan shine ko mata nawa baban ya karo in dai kana da hali wallahi ka ciyar da su amma ina nufin in baka ciyar da sauran ba baka yi laifi ba inda za ka yi laifi shine in kana da hali ka ki ciyar da matar babanka guda ɗaya to laifi ya zo ina fata an gane ciyar da su sannan in za ka yi magana da su ka yi magana da su da lafuza masu daɗi kan ka yi magana da ita ko kan ka yi magana da shi ka yi tunanin waɗannan irin kalmomi ne za ka yi amfani da su wani irin maganganu ne za ka gaya wa baban wani irin maganganu ne za ka gaya wa mama wanda za ta ji daɗi to waɗannan kalmomin su za ka yi amfani da su sannan ka gan su ka riƙa ganin su da sakin fuska ko da kai matarka ta ɓata ma rai a gida in ka zo gurin mahaifiyarka ka zo gurin ta da sakin fuska kar ka yadda ta gano wani abu na damunka haka ma mahaifi shi ma ka zo gurin shi da sakin fuska sannan bayan haka yawan ziyararsu yawan sai musu abubuwa wanda suke bukata kaman magani kaman sabulu abubuwa dai na bukatun yau da kullum ba wai sai ciyarwa kawai ba sannan yana daga cikin kyautatawa iyaye din ya zama na cewa kana fifita zaɓin su akan zaɓinka misali ka nemo wata za ka aura sai mahaifiyarka ta ce a kakka auruwanci to nan duk da kai kana son ka auri wancan ka haƙura tunda akwai mata da yawa ka nemo wacce mahaifiyarka za ta yadda da ita ka aure ta ka fifita abinda mahaifiyarka ke so akan abinda kai kake so ka fifita abinda mahaifinka ke so akan abinda kai kake so za ka sai mota mahaifinka ya ce kakkasi ya ci gaba da zuwa kasuwa a keken nafir ci gaba da zuwa a mashin na haya to ka yadda na fata an gane domin ba wani abu ba ne wanda zai takura ka ai mutane nawa ne suke zuwa ba a motar kansu ba su me ya ci su kadaka ka kyau da ka suyi mota in ya ganka ya fushi ya kawo da fuska baka san dalilin da yasa ya ce kakka suyi motar ba in kuma har kana son motar to kai ta bin shi da lallami kai ta bin shi da lallami so da yawa wajen sabawa abinda iyaye ke so ko da aure ne za ka ga daga ƙarshe auren zai tarwatsi za ka ga daga ƙarshe 'ya'yan da za a samu kila a samu wani kangararre a ciki in dai an yi auren ba da son iyaye ba to da haka a riƙa fifita abinda iyaye ke so a kan abinda kai kake so wannan kenan in kuma bayan sun rasu ne ka kyautata musu da yawan yi musu addu'a yawan yi musu istighfari idan akwai wani alkawari da suka yi to ka yi kokari in kana da hali fa da sharadi in kana da hali ka zartar da wannan alkawarin kaman babanka ya yi alkawari ya ce in Allah ya dako dan gidan wani zan sai mai keke kai ka ji kuma ko an gaya maka sai ya rasu bai sai mai keken ba to kai in kana da hali ka sai keken ka baya sannan abokan iyayenka bayan rasuwar mahaifinka ka rika girmama su ka rika gaida su ka rika kyautata musu ka maida su iyayenka dama iyayenka abokan iyayenka zumuntar mahaifanka ɗan uwan mahaifiyarka ɗan uwan mahaifinka wannan tun kana tun suna da rai ma to in sun rasu ka ci gaba in suna kauye ne ka rika zuwa duk inda suke ka ringa sadar da sai dan akwai wani dalili mai ƙarfi ka ringa sadar da zumuncin su wannan kenan sannan aya tana nuna mana muhimmancin uwa akan uba domin an yi tasmiyatul qas ba'da al'am bayan an ambaci iyaye guda biyu sai aka ambaci kuma mahaifiya saboda haka nan wajen kyautatawa ya zamana mahaifiya ita ce a gaba mahaifiyarka ita ce a gaba tana da haƙƙi uku sannan mahaifi yana da ɗaya uku da ɗaya kamar yadda hadisin manzo Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya nuna sannan kuma aya na nuna mana musamman idan mutum ya kai shekara 40 ya jaddada tuba ma'ana ya samu wani lokaci yana tubar wa Allah kafin nan kuma ya nuna godiyarsa ga Allah akan ni'ima ta tauhidi ni'imar islama da ya bashi sannan kuma mutum ya rika fatan da addu'a in iyayen shi su ma mu'minai ne ya rika musu addu'a akan wannan falala da Allah ya yi musu ya rika gode wa Allah akan falalar da Allah ya yi wa iyayen shi na ba su ni'ima ta tauhidi sannan kuma ya rika wa zuri'ar shi addu'a kaga nan Allah ya koya mana abin da ya hikaito daga sayyidina Abubakar cewa mene bayan ya ce wa na amala salihan tarra wa aslihi li fi zurriyati wato mutum ya ringa addu'a Allah ya masa gyara a game da zuri'arsa ma'ana Allah ya sa zuri'arsa ta zamana gyararriya in mutum yana yin wannan in Allah ya da ƴaƴansa za su gyaru ba a rabuwa da ɗa ai fushi a ce ai dan bai jin magana ba za a kyale shi a ci gaba da mushi addu'a sannan kuma aya na nuna mana lalle zama musulmi ba karamin abu bane domin inni tubtu ilayka wa inni minal muslimina alfahari da cewa kai musulmi ne na'am
ulaika allazina yutaqabbalu minhum ulaika allazina yutaqabbalu anhum ahsanu ma amilu wa yatajawazu an سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
أولئك وأنهم وأن سكي بيايا غي إيايانس وأن سكي وانا أيكي نقوري سوو دنونا بوديا غي الله أكن نئم مسلم شي ديباس وأن سكي وإيايانس زرأس الدعاء waɗanda suke gode wa Allah akan yayi iyayensu su ma mu'minai ne wannan ba karamin abu bane ya ce mahaifinka da mahaifiyarka duk mu'minai ne sai ya zamana mutum yana gode wa Allah akan wannan to ulaika waɗannan allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu su ne bayina in ji Allah su ne waɗanda muke karɓan aikinsu mafi kyau wato aikinsu mafi kyau a nan aikinsu kowane irin aikinsu mai kyau ahsan a nan ba wai ya zo da ismu tabdil amma ba yana nufin ismu tabdil ɗin ba ne amma lafzan ismu tabdil amma ma'anan ba ismu tabdil ba ma'ana kowane aiki mai kyau in suka yi muna karɓa ka gani Allah ya ce ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu kamar an tambayi Allah ne me za ka yi wa bayinka masu kyautatawa iyaye sai Allah ya ce ayu bayina masu kyautatawa iyaye waɗannan su ne waɗanda muke karɓan kyakkyawan aikinsu to waɗanda ba sa kyautatawa iyaye kaga aka si kenan wato su ne ba za mu karɓi aikinsu kyakkyawa ba waɗanda suke saɓawa iyaye koda mutum yana sabawa iyaye in yaji daga yau ya tuba to Allah zai karba aikin shi na baya kuma ya ci gaba da karban sauran ayyuka ulaika allazina nataqabalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim kuma mukau da kai daga munanan ayyukan su da suka aikata ma'ana mu kankare musu miyagun ayyukan su da suka aikata ma'ana mu yafe musu fi ashabil janna kuma wayannan sune za su kasance a cikin yan aljanna kaga dai kenan wanda bai kyautatawa iyaye fi ashabil mene fi ashabil nari cikin yan wuta uzu billahi wa'ada sidiqil ladzi kanu yu'adun wa'ada Allahu wa'ada sidiqi kenan Allah yayi alƙawarin alƙawarin gaskiya allazi kanu yu'aduna wanda suka kasance ana musu alƙawarin nan Allah yayi alƙawari alƙawari na gaskiya alƙawarin nan da suka kasance ana yi musu mana duk wanda suke kyautatawa iyaye to Allah yayi alƙawarin zai shigar da su aljanna kuma kun san Allah baya saba alƙawarin shi ayan na nuna mana cewa wanda yake kyautatawa iyayensa shine wanda Allah ke karban ayyukansa azumin nan da kake yi in baka kyautatawa iyaye ba zai maka amfani ba sallar da kake yi wallahi in baka kyautatawa iyaye ba za ta maka amfani ba zakat da kake yi in mai kudi ne kai hajin da kake yi in mai kudi ne kai wallahi duk ba zai amfani ba in baka kyautatawa iyaye ina fata an gane sannan masu kyautatawa iyaye kuma Allah ya musu tanajin wani abu shine mene yafa zunubi tunda in kai ba annabi bane kai ba masumi bane zakai wani laifi to in kana kyautatawa iyaye laifin da kake yi Allah zai rika kankare maka shi sannan kuma in kana kyautatawa iyaye kai dan aljanna ne aka sifa mai sabawa iyaye Allah ba zai karbi kyakkyawan aikin shi ba Allah ba zai kankare mishi zunuban shi ba Allah ba zai sa shi a aljanna ba ina fata an gane saboda a kiyaye to nan idan iyayen suka zamana sun sa ka kai wani abu wanda ya sabawa Allah ya zaka yi kuma gashi an ce ka kyautata musu sai a wani guri Allah ya bada amsa sai ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahihuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun wa in jahadaka idan iyayenka da mahaifinka da mahaifiyarka ko ɗaya daga ciki suka matsa maka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmu akan kai shirka da ni da abinda baka da ilimi akai ma'ana suka sa ka kai kafirci ko kuma suka sa ka ka sabawa Allah fala tudihuma kar kai musu biyayya ma'ana kar kai abinda suka ce shagiya ko baban mutum Allah ya kiyaye yana shan giya je ka so min giya karbi kwalbar je ka fasa ta in ka daga ce baba ba mai mashin ya ture ni ba kwalba ta fashe kuma ne kokari na biya mashin a kai ni inda zan so din ina zuwa kuma yau sun kulle shagon wai baban yamurin matar shi baban matan yamurin ya mutu kaga ba giya kenan wannan ƙaryar da kai Allah ba zai rubuta maka zunubi ba wasahifhuma fid dunya ma'rufan kai musabaha da su ka zauna da su a wannan rayuwar ta duniya da kyautatawa ko giya ce kai zo ka so giya baba giya ba kyau kanka mai da mutane abun nan baba ina fata an gane kanka haka da hikima wata rana sahabin nan Sa'd ibn Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wanda ya suna wajen biyayya ga mahaifiyarsa sai mahaifiyar shi lokacin da ya musulunta yana yawan kyautata mata rannan sai musulunta ah labari yawa su a maka ai sa'adiya musulunta sa'adiya musulunta maman shi tazo gurin shi sa'ad ka musulunta yace ba mana musulunta sa'ad addinin kan nan fa da ka shiga an ce yana umarni da kyautatawa iyaye saboda haka sa'ad ka fita daga addinin nan idan baka ba addinin nan ba ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara shan abin sha ba kuma ba zan shiga inuwa ba in kana so in ci abinci ka bar addinin nan na Muhammadu in kana so in sha abin sha ka bar addinin nan na Muhammadu in kana so in shiga inuwa ka bar addinin nan na Muhammadu kaga in ban ci ba ban sha ba zan mutu a rika maka gori ana aibanta ka a maka ana nuna ka ana ga wanda ya kashe mahaifiyar shi sai ya saurare ta da kyau da ta gama yace mama in kina da rai 100 ya rika fita daya bayan daya wallahi mama ki ci abinci in ranki 100 ne zai rika fita daya bayan daya akan cewa sai na bar addinin Muhammadu to ki sani ba zan ba addinin nan na Muhammadu ba in zaki ci abinci ki ci in zaki sha abin sha ki sha mama a kwana daya dare da rana mama bata ci abinci ba mama bata sha abin sha ba mama ta fara wahala sa'ad ya ki barin addinin Annabi Muhammadu kwana na biyu wani daren da wani yinin awa 48 kamar yanzu ke na za a ce mama bata sha ba bata ci ba mama ta wahala mama ta ce ku kayan abinci ta ci abinci sa'ad kaga abin da ya gina inda rai 100 take da shi kamar batir misali wannan ya mutu a dako wani ran asa ya mutu har 100 sai yace ba zai ba addinin Muhammadu saboda maman shi to saboda shi ne Allah ya saukar da wannan aya wa in jahadaka la an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun har zuwa karshe saboda haka ba kyautatawa iyaye bane su saka aikata abin da yake haram duk abin da yake Annabi ya hana duk abin da yake Allah ya hana idan iyayenka suka yi saka yi kakka yi amma kuma kai musu ladabi
wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidani ni anukhraj wa qad kalatul quruni min qabli wa qad kalatul quruni min qabli wa huma yastaghithani allaha waylaka amin inna wa'dallahi haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin
wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidani ni an ukhraj wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithani allaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin wallazi qala liwalidayhi wanda kuma yake cewa iyayensa yake cewa mahaifinsa da mahaifiyarsa uffin lakuma uffin a larabci idan aka gaya maka abinda baka so to sai ka cewa wanda ya gaya maka magana uffin lak mana kaman ka ce halaka ta tabbata a gare ka ko azaba ta tabbata a gare ka shine da Hausa kaman ka ce tir wato in ka faɗi wannan a larabci ka nuna wa wanda ya gaya maka magana ne cewa baka son maganar da ya gaya maka saboda haka sai kai mishi wannan addu'ar mana in bai janye wannan magana ba halaka ta tabbata a gare shi to nan Allah yana bada labarin wani kafiri ne shi kuma iyayen shi musulmi ne iyayen shi musulmi ne shi kafiri to sai iyayen suna mishi wa'azi suna kiran shi zuwa ga addinin Annabi Muhammadu to shine sai ya ce musu uffin lakuma mana tir da ku halaka ta tabbata a gare ku in ba ku janye wannan magana ba uffin lakuma ata idani ni an ukhraja yanzu ku dinnan kuna mun alƙawarin cewa wai za a fitar da ni daga kabari bayan na mutu idan na mutu aka sa ni a kabari wai yanzu kuna gaya min cewa wata rana za a fitar da ni, wata rana wai za a tayar da ni, in mutum a haka ni abin ne, sannan kuma a ce wai akwai wata rana da za a fito da ni daga kabari, yanzu wannan kuke mu alƙawari wai zai tabbata? A taidani ne an ukuraja ga hujjar shi nan, wa karkalatil qurunu, alqurunu jam'i ne na alqarnu. Menene alqarnu? Alqarnu tsororuwan dutse ko wani tudu kanshi, ana kiran shi alqarnu. Alqarnu shugaba, ana kiran shi alqarnu. Haza qarnuna, ma'ana wannan shine shugabanmu. Alqarnu yana daukar kaho, alqarnu yana daukar shekara 100, alqarnu yana daukar jama'a waɗanda suke rayuwa a lokaci guda, abinda Bature ke kira generation, kamar mu nan duka generation ne. Alqarnu to shine ake nufi anan, wato generation. Wa karkalatil qurunu, ku din nan kuna mun alƙawari kuna gaya mun cewa za a fitar da ni daga kabari wata ran, ma'ana za a tayar da ni, kai ba za a tayar da ni ba, ba za a tayar da ni ba, in na mutu shikenan. In haka ne, wa karkalatil qurunu min qabli, alhalin jama'a jama'a waɗanda aka yi kafin ni sun mutu sun shude, har yanzu ba wani mutum ɗaya da aka taɓa tayarwa a cikinsu. Hujjar da yake gawa iyayen shi kenan, ma'ana in gaskiya ne in na mutu za a fitar da ni daga kabari, ma'ana in ya mutu za a tayar da shi, to ai ga jama'a da yawa an yi kafin ni, an yi jamo'i da yawa, an yi adawa, an yi samudawa, an yi mutanen annabi Nuhu, an yi mutanen Fir'auna, duk waɗannan sun wuce, wa aka taɓa tayarwa a cikinsu? Wa ya dawo? Ai har yanzu ba wanda ya dawo, da aka ba magana wani dawowa. Wa karkalatil qurunu min qabli, inji shi, wa huma yastaghisanillaha, alhalin su kuma suna nema masa taimakon Allah, Allah ya datar da shi ya musulunta, ya yadda da cewa in ya mutu za a tayar da shi, amma shi kuma yana gaya musu bakan magana. Wa huma yastaghisanillaha, wailaka, su ma a larabci yana zuwa da wailun, ya zo da tanwini, yana zuwa da alwailu, ya zo da alif da lam, ya zo wato da ma'arifa. Ana iya cewa alwailu laka, ana iya cewa wailun laka, ana iya cewa kuma wailaka ya zama mansubi. In ya zama mansubi, wato an yi idimarin wani fi'ili kenan. Me ake idimari? Shine alzamaka Allahu wailaka, Allah ya lazimta maka halakarka. To shi ma a larabci idan aka faɗi wannan, an wa mutum addu'a ne, ma'ana azaba ta same ka in baka tuba ba, halaka ta same ka in baka tuba ba. Shine nan suka ce mai wailak, ma'ana halaka ta tabbata a gare ka in baka tuba ba, azaba ta tabbata a gare ka in baka tuba ba. Amin, kai imani, kai imani da Allah, kai imani da Annabi Muhammadu cewa manzon Allah ne, kai imani da cewa in ka mutu za a tashe ka. Amin, kai imani. Inna wa'adallahi haqqun, lalle alƙawarin Allah da yayi na cewa zai tayar da matattu gaskiya ne. Duk matattu sai sun tashi, ko kura ce ta cinye mutum, wallahi sai ya bayyana kiyama. Inna wa'adallahi haqqun. Fa yaqulu, amma duk da wannan irin wa'azi da suke mai, da wannan maganganu na ilimi da suke mai, fa yaqulu, sai ya ce ma haza illa asatirul awwalin. Duk wannan magana da kuke wai in an mutu za a tashi ba wani abu bane, face rubutacciyar tatsuniya ce ta mutan da kawai kuka funcino kuke gaya mu. Tatsuniyoyi ne kawai na mutan da aka rubuta, ba wannan magana ce in an mutu za a tashi ba daga Allah bane, tatsuniya ce kawai. Na'am. Aya na karanta, me aya ke karantar da mu? Idan muka duba da kyau, aya na karantar da mu din lalacewar ɗanka, kakka rabu da shi, ka ci gaba da mai mene wa'azi. Kaga kafiri ne faɗansu, to ta kai ko naka dan ba kafiri bane kila dan bangar siyasa ne kila dan sara suka ne kila dan sholisho ne kai hakuri ka ci gaba da mai wa'azi karka kore shi a gida in ka kore shi sai shedan ya rungume shi ka ci gaba da zama da shi ka zaunar da shi ku rika zama kaga nan inda sun kore shi sai rika mai wa'azi kaga shi shi da su ake magana kuma ka ba dan naka dama ya rika fadin magana kar ya zama naka turke fuska ka ji ba kuma kai hakuri sanda yake fadin maganganu kai hakuri gyara kake so kai kaman wanda ya kare ne in ana dora shi ba zai ihu ba dole ihu saboda haka wanda bai kan shirye an ana mai wazi dole ya mene ya ihu dole ya magana ko mashayi ne ka rika zama da shi kai mai nasiha duk maganganun mashaya da yake maka kai hakuri ka saurare shi wata ran zai bari ai na karantar da mu wannan da ba a kore shi ba a kore shi dan ka dai din lalacewarsa ba mushriki bane mai laifi ne kawai amma yana da islam din shi ka ji ba su wannan wanda alqur'ani ya kawo labarin su dan su ba ma mai laifi bane mushriki ne bai ma yadda da cewa an mutu za a tashi ba amma ka ji ba dan Allah ya zama mana da shi wazi ya sa a cikin alqur'ani na'am ulaiikal ladina
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
أولئك وأنا لازم نجي ساكمكوان دا الله زيوا ما سبق إياي هو يا فتا منا لكن أبن دي فتا يشي زي كالوكاوا وان أيو كنسو زي كان كريموس زنبانسو زي ساسا أشين الجنة تو بلما جكموسو أولئك وأنا waɗannan suwa waɗanda ba su yarda da cewa in an mutu za a tashi ba waɗanda iyayensu na gaya musu abin da ya kamata su yi ba sa yi ina fata an gane iyayensu na musu wa'azi suna gaya musu abin da Allah ya ce annabi ya ce amma ba sa yi to allazina haqqa alaihimul qawlu su ne waɗanda maganar nan ta Allah ta wajaba a kansu wata magana ce cewa zan cika wuta da aljanu da mutane wato irin waɗannan suna daga cikin waɗanda Allah zai cika wuta da su Allah ya kiyaye fi umamin a hada su da wasu al'ummomi karkalar da suka wuce min qablihin kafin su min aljinni wal insi na aljanu da mutane wannan aya tana nuna mana aljanu na mutuwa domin gashi an ce al'ummomin aljanu da mutane da suka yi mene kada qalat sun shude da aljani bai mutuwa ba za a ce kadakalat ba ina fata an gane duk wanda ka ji kadakalat ma'ana sun mutu sun wuce innahum lallai su waɗannan kanu kafirin su ne masu hasara wace irin asara za su yi su yi asarar aljanna su yi asarar tuban Allah gafarar Allah su yi asarar zama da iyayensu a gidan aljanna su yi asarar zama da manzon Allah sai asarar da komai babu asarar da ta wuce a ce a lahira lahira mai gida biyu katal aljanna da wuta a ce to kai ba dan aljanna bane dan wuta ne a'udhu billahi ba asarar da ta wuce wannan me ya ja musu wannan asara sabawa iyaye me ya ja musu wannan asara kin yadda da cewa an mutu za a tashi me ya ja musu wannan asara a takeice kin biyayya ga Allah kin biyayya ga manzon Allah walikulli
ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات قوة بانغاري أكوي درجوجي الاهرة وانا بانغاري بانغاري ننبيو bangaren yan wuta da bangaren yan aljanna a lahira kowa yana da matsayi matsayi mimma amilu sanadiyar abinda suka aikata daga abinda suka aikata yan aljanna mafi daraja yana sama yan wuta mafi daraja yan wuta kaga shi ya fi barna kenan yana mene fi darkil asfali shi yasa munafiki shi first class din dan wuta ne shi yasa Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira lalle munafikai suna mataki na karshe na kasa a wuta ba za kuma ka sama musu mai taimako ba har abada daraja ta sama kuma wanda yafi matsayi a aljanna yana sama shi yasa Allah yake kowa suna da matsayi matsayin su masaukan su a aljanna wali yuwaffihum a'malahum kuma domin Allah ya cika musu ladan ayyukan su wahum la yuzlamuna kuma su ba za a zalunce su ba a lahira wato mugun mutum a duniya mai tara zunubai in an je lahira ba za a zalunce shi ba ma'ana ba za a kara mai zunubi ko ɗaya ba abinda ya aikata shi zai tarar mutumin arziki wanda ya aikata ayyukan alheri a nan duniya in an je lahira ba za a zalunce shi ba daidai da kwayar zarra ta ladar shi ba za a rage ba ma'ana Allah yana dafin ba zai zalunci bayinsa ba miyagu ba zai kara musu zunubi ba mutanen arziki ba zai rage musu lada ba alhamdulillah nan za mu tsaya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya hada mu da ceton manzon Allah Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu Allah subhanahu wataala ya sa duk abin da muke nema na alheri mu samu saboda matsayin annabi duniya da lahira duk abin da ba ma so mu gani Allah ya tsare mana shi saboda matsayin annabi a wurin Allah duniya da lahira baraka fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل